ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك سادوا وأن مسلاتي بيتارن البركة مسلاتي نقول لقى لكي نجكين قرم بوتي أجهر بوتي وأن يمتي من البركة نجوماء yau muna sha hudu ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama 1446 wanda kuma yake daidai da 14 ga watan uku miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna nan cikin tafsir suratul mu'minun da yau za mu tashi da kan aya ta 99 insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hatta idza jaa ahaduhum mawtu qala rabbi la'anni a'malu salihan
Allah subhanahu wa ta'ala yace hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un, har sai idan mutuwa ta zo wa dayan su, qala sai yace rabbi ya ubangiji na, irji'un ku maida da duniya, la'alli a'malu salihan fi ma tarakt, watakila zan yi aiki na kwarai cikin abin da na bari na rayuwata. Kalla fafau innaha kalimatun huwa qailuha, wannan magana ce kawai da yake fada da fatar bakinsa. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun, a gabansu akwai rayuwar barzakhu har zuwa lokacin da za a tashe su. Allah subhanahu wataala ayata ta gabata mun karanta cewa Allah subhanahu wataala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya nemi tsarin Allah daga waswasin shaidanu, ya kuma nemi Allah ya tsare shi daga kar shaidanu su halarto shi su zo masa. Wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. To babu lokacin da yafi hatsari a rayuwar bil adama da shaidan yakan ci salaba a kansa in bai yi dace ba, bai samu tagomashi daga Allah ba, babu lokaci mai hatsari irin lokacin da aka zo mutuwa. A wannan lokaci shaidan zai ce wanda ita ce damarsa ta ƙarshe, bayan ya yi iyayensa bai iya batar da mutum ba lokacin da yake cikin koshin lafiyarsa, yake kazar-kazar ɗinsa, bai iya samu yayi nasarar batar da shi ba. To da zarar lokacin ɗaukar rai ya zo, to a lokacin shi ma shaidan zai ce zai yi iya bakin ƙoƙarinsa ga damarsa ta ƙarshe, da zai ga cewa watakila yayi nasara akan wani bawan Allah. To shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo wannan batu ta yadda Allah subhanahu wataala ya ja hankalinmu cewa kada mu yi wasa da neman tsarin Allah daga shaidan, da kokarin kaucewa shedan da nisantarsa da nisantar ayyukansa kada mu bari har sai lokacin da mutuwa za ta zo Allah ce hatta idza jaa ahaduhumul maut har sai idan mutuwa ta zo wa ɗayan su suwa wadanda suka kare rayuwarsu cikin saban Allah da kimbin umarnin Allah da ainihin taka dokokin Allah da zalunci suna ta waɗannan ayyuka lokacin da mutuwa kuma za ta zo a lokacin yanarsu da take kan idansu wacce shedan ya rufe musu ido da ita za ta kwarange idansu zai bude su ga komai tar wanda da shedan ya rufe musu ido ba sa ganin haƙa'iq abinda ake gaya musu na gaskiya ba sa gani to yayin da mutum ya zo mutuwa bayan ya cika rayuwarsa da saban Allah to mala'iku suka zo daukar ransa to a lokacin da zai san zai fara ga alamomin ina makomarsa tun daga lokacin da zai ga irin mala'ikun da za su zo masa daukar rai saboda lokacin da mala'ika jibrilu zai zo mala'ika mutuwa zai zo daukar rai zai zo da mala'ikunsa ba shi kadai bane akwai wasu tare da shi ta idza jaa ahadukum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun sai da mutuwa ta zo muku to manzanninmu yana nufin mala'iku su za su karzo su karbi ran to idan mutumin kirki ne zai ga mala'iku masu kyakkyawar shiga fararen kaya suna kanshi suna murmushi suna walwala suna fara'a tun daga nan lokacin zai gane cewa to yayi sa'a yayin da ya zama mutumin banza ne da ya kare rayuwarsa cikin sabawa Allah da zalunci to a lokacin zai ga mala'iku sudul wujuhi fuskokinsu baka kikirin sannan su zo cikin wata kama mai ban tsoro to tun daga lokacin zai gane cewa abubuwa fa sun cabe kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid ka kasance cikin gafala gabarin wannan rana baka tuna wannan ranar da zaka mutu to a yau mun kwaye maka yanar mun yaye maka yanar da ta rufe maka idanu zaka ga abubuwa waɗanda da kake ganin kamar ba da gaskiya ba kamar wasa ake kamar ƙarya ake gaya maka to a lokacin zaka gansu fa basaruka al-yawma hadid a yau ganin ka tangaran yake ba abinda zai buya gare ka shi yasa duk lokacin da mutum ya zo mutuwa ka dube shi zaka ga alamar yana ga wani abu akwai wani abu da yake gani kai ne dai baka sani ba da kake zaune a gaban sa amma shi yana ganin abin da yake gani a lokacin to shine Allah ya ce lokacin da aka zo karban ransa ya ga abin da aka zo da shi ba alamar albishir a ciki ya ga cewa rayuwa gaba ba za ta yi kyau ba to sai ya fara cewa rabbirji'un ya ubangiji na ku bayar da ni tun a lokacin ba zai fara roƙon a dan ƙara masa lokaci a daga masa ƙafa a bar shi ya ƙara wasu kwanaki zai so ko da minti biyu ko uku a ƙara masa ya samu ya yi nafila ko da ɗaya biyu ce a lokacin ne za ka fahimci amfanin rayuwa da Allah ya baka da lafiya da Allah ya baka yayin da mutuwa ta zo idan mutum ya gama rayuwarsa cikin ta'asa to tun daga lokacin mutuwa zai fahimci ina ya dosa qala rabbi irji'un zai ce ya ubangiji na ku mayar da ni to amma ina idan ajali ya zo ba wanda ake ɗagawa ƙafa shi yasa Allah ya ce duk abin da za ka yi ka yi yanzu duk wani abu da za ka yi na aikin alheri yi shi a yanzu kar ka jira wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Allah ce ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi tun gabanin mutuwa da zo wa dayan ku fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya rika cewa ya ubangiji laula akhartani ina ma ka jinkirta mun zuwa wani dan lokaci kankani wato ka dan kara mun ɗan wasu kwanaki kaɗan fa asaddaqa don haka bayar da sadaka bayar da sadakar abinda nake da shi wa akum min as-salihin in zamu cikin mutanen ƙurai sai ansa ta zo masa ba zato ba tsammani walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha fa fau Allah ba zai jinkirta wa wani rai ba lokacin da ajalin sa ya zo idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun ba za a jinkirta musu awa ɗaya ba ba za a gabato musu da mutuwar su ba kafin lokacin ta da awa ɗaya ba daidai wa daidai sanda Allah subhanahu wataala yayi rubuta za su mutu a lokacin saboda haka sai a gaya masa cewa ka makara ba yanzu ne ya kamata kai wannan maganar ba shi yasa ya zo cikin sahih muslim hadisin abu huraira wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyu sadaqati afdalu ya rasulullah ko a'zamu ajran wace sadaka ce ta fi lada ya ma'aikin Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce anta saddaqa wa anta sahihun shahih taksha alfaqr wa ta'mulu alghina fala tumhil hatta idha balagat alhulqum qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa qad kana li fulan manzo sallallahu alaihi wasallam yace kai ka ba wato an tabbaye shi wace sadaka ce ta fi lada wace sadaka ce idan mutum yayi ta zai fi samun lada annabi yace anta saddaqa wa anta sahihun shahih ka dau sadaka ka bayar kana cikin koshin lafiyarka kuma kana jin ruwar abin da kake da shi kana san abin da kake da shi baka san ka fitar da shi a lokacin kuma ka dauka ka bayar takshal faqra wa ta'malu alghina a wani lafazin wa ta'malu albaqa kana tsoron talauci kana kuma fatan wadata ko kana fatan ka ƙara rayuwa nan gaba don haka kana tunanin kudaden nan za su amfane ka a gaba don haka kai ta riƙe abinka kana mamakewa to ka dauka a daidai wannan lokacin da zuciyarka take san abin kake kuma sa ran cewa abin da zai amfane ka a gaba kana tuna gobanka sai ka dauka ka bayar annabi ya ce wannan sadakar ta fi kowace girma wala tubhil kada ka yi jinkiri hatta idza balagat alhulqum sai rai ya zo karankara ma ya zo makoshi mutum ya zo gargaran mutuwa sannan zai rika wasiya li fulanin kaza abawa na kaza abawa na kaza annabi ce to dama ai dukiyar ba taka bace ta zama ta wada ai ko ka bayar ko baka bayar ba yanzu dai ba kai zaka more ta ba sanda ya kamata ka bayar ka samu lada ba kai ba sai wani lokacin ne zaka bayar shi yasa ake so ka gaggauta ayyukan alheri ka gaggauta ayyukan da'a da Allah kada ka yi jinkiri ba akwai lokacin da zaka zo ko kai ma ba zai maka amfani ba ke lokacin da mutum ya zo gargara ko tuba yayi a lokacin tuban ba zai amfane shi ba walaysatit tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar babu tuba ga wadanda suke ta tabka aika rashin mutunci har sai idan mutuwa ta zo wa dayan su sai ya ce inni tubtu al-an yanzu fa ni na tuba Allah ce walal ladina yamutuna wa hum kuffar haka nan wadanda za su mutu suna kafirai su ma babu abin da zai amfane su daga nan irin wannan tuba fir'aun ya yi ko bata amfane shi ba annabi Musa ba irin wa'azin da bai masa ba irin ayar da bai nuna masa ba walaqad araynahu ayatina kullaha fakazzaba wa asa wa aba Allah ce hakika mun nuna masa duk wasu ayoyinmu amma ya karyata kuma ya ki imani hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin hasireji ruwa zai cege zai cige shi qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il la imani yanzu babu abun bauta da gaskiya sai wannan abun bautar da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana min al-muslimin ni yanzu ina cikin musulmi masu bi kauya Allah ya ce al-ana sai yanzu wa qad asayta qablu a baya can kai ta aika aikanka kai ta tabka saban Allah wa kunta min al-mufsidin ka tabbata cikin mabarnata sannan yanzu ne da kaga mutuwa gadan-gadan ba makawa sannan zaka ce kai imani to saboda wannan a fargajiya jice ba za ta yi amfani ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ana yake gaya mana hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un ya ubangiji abayyadani kuma yaddani duniya shi yasa wasu malamai suka ce wannan ayat tana nuna cewa dole ne mutum kafin ya mutu ma zai san cewa shi yana daga cikin waliyan Allah ko yana daga cikin makiya Allah kafin mutuwarsa ma zai gane wannan dole ne ma kafin mutuwar mutum zai gane hal huwa min awliya illahi aw min a'da illah yana cikin waliyan Allah ko yana cikin makiya Allah ba dan haka ba ai ba zai ce a dawo da shi ba ai sai da ya fahimci cewa a gaba ba za ta yi kyau ba zai mutu a cikin wato fushin Allah zai gamu da azabar Allah shi yasa ya faɗi haka to duk wani wanda ya zo mutuwa kafin mutuwar ta zo masa kafin ya ɗanɗane mutuwa to sai ya gane cewa shi yana daga cikin masoya Allah ko yana cikin makiya Allah masoya Allah Allah ya ba mu labari ya ce na ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ولن نسكتي ألا شيني أبنججهم ثم استقاموا سنة سكت آية كم أكنهكا wato amanu wa amilus salihati ma'anar qalu rabbuna allah shine amanu sun yi imani thumma istaqamu shine amalus salihati suka tsaya akan wannan aqidar suka yi ayyuka na kwarai suka miƙe kan hanya ba su karkace ba Allah subhanahu wa ta'ala yace tanazzalu alayhi wal mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu yayin da za su zo mutuwa mala'iku za su zo suna lalla suna kwantar musu da hankali suna cewa ba za ka ku ji tsoro kuma ka ku yi damu ka ku ji tsoro ko wani abu za ku je ku samu a nan gaba mara daɗi a'a ka ku yi baƙin cikin abin da za ku bari wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun albishirunku da aljanna da ake muku alkawarinta nahnu awliya'ukum fil hayati dunya muna tare da ku dama muna tare da ku tun rayuwarku ta duniya yana ce lahum aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah saboda haka muna tare da ku daman tun a duniya wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin wa fil akhirah kuma za mu ci gaba da zama tare da ku saboda haka muna tare da ku mu masoyan ku ne a lahira a duniya kuma masoyan ku ne a lahira saboda kyakkyawan aikin ku saboda haka a cikin aljanna kuma kuna za ku samu duk abin da ranku yake so da duk abin da za ku rema nan take za a kawo muku Allah ce wannan kabaki ne daga Allah mai gafara mai rahama to haka nan su ma kafirai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce walau tara id yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum fadhuqu adhab alhariq dhalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lilabid haka su ma kafirai Allah subhanahu wataala ya faɗa yace su ma in suka zo mutuwa su ma haka za su ga mala'iku mala'iku za su suna dukan fuskokinsu suna dukan su ta baya yadribuna wujuhahum wa adbarahum ذوقوا عذاب الحريق كدنا عذاب الغبرة ذلك بما قدمت أيديكم وأن عذابكم سبب أبين دهنا ينكون سك أي كتر سك أي وتر ليف فكر دفك يني يجاوبك وأن وأن الله ليس بذلام للعبيد ألا بايا ذال تربى إنسان لك ألا بذال شيء زي مكبا ساكمكم أبين دفك كك أي كتاني كوكي جربانج سوراك دوان دا يزوم توا زي سني شيء ولي ني أقولن الله كوكما ميكين الله ني yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa in aka zo in suka zo mutuwa saboda irin ta'asar da suka yi tafka a nan duniya za su rika cewa Allah amai a dawo da mu to Allah ya gaya mana hatta a can lahira ma bayan an je can lokacin da za su ga wuta ga danganan za su ga azabar Allah to a lokacin nan ma za su rika ina ma a dawo da su walau tara izu qifu ala dari fa qalu ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yaquluna min qabl walau aadu walau ruddu la'adu limanhu anhu innahum lakathibun Allah subhanahu wa ta'ala ce walau tara izu qifu ala dari ina ma za ka ga lokacin da za a tsayar da su gaban wuta lokacin da ake shirin tura su cikin wuta jefa su cikin wuta qalu ya laitana nuraddu siwayo ya kai canmu ina ma a bayar da mu ina ma za a bayar da mu duniya wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu ƙaryata ayoyin Allah ba wa nakuna minal mu'minin za mu zama cikin mu'minai Allah ce bal badalahum ma kanu yaquluna min qabl abinda suke koyewa ne yanzu ya bayyana gare su abinda da suka kiyarda cewa su ba mutanen kirki bane sun kiyarda su azzalibai ne sun kiyarda saban Allah suke yi to yanzu gashi sun gani karara walau ruddu Allah ya ce da za a bayar da su la'adu limanhu anhu da sun koma sun ci gaba da abin da suke haka hana su to wannan magana da suke faɗa ƙarya ce kawai suke faɗa ko da za su dawo duniya shedan zai kuma dawo ya lalata su to kaga hatta a lahira ma sai sun yi burin ina ma a dawo da su kamar da Allah ce wa hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fa hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun Allah ce hal yanzuruna illa ta'wiluhu akwai abinda suke jira sai gaskiyar fassarar abinda ake ga musu na ranar alkiyama ba abin da ya rage yanzu sai su ga alkiyamar ita da kanta su ganta baro baro shi ya rage yawma yati ta'wiluhu rada da za su ga hakikarin alkiyamar ya take yaqulu allazina nasuhu min qabl wadannan da suka manta da ranar alkiyama suka yi brush da ita ana ga musu suna ji kamar tatsuniya ake musu a ranar za su rika cewa qad ja'at rusulu rabbina bil haqq lalle lalle manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا شن akwai masu ceton mu da zasu cete mu abubuwan da muka bautawa dindan akan zasu cete mu bayan qaribu illa ma na'buduhum illa liqarribana liqarribuna ila Allah zulfa ina suke su zasu cete mu ina mutanen da muka rike muka saki maganar Allah da manzansa muka rike ta su muna ga zasu amfane mu a lahira ina suke ina suke ko kuma a dawo da mu a komar da mu duniya fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal sai mu sai mai aikin da ba wanda muka yi a baya ba Allah ce kan khasiru anfusahum sun gama tafka hasarar kawo da su hasara dai sun gama tafka ta wa dhalla anhum ma kanu yaftarun duk karerayin da suke yi ko ake yi musu na za su samu kaza za a yi musu kaza za a yi musu kaza yanzu sun zo sun ga ya bace karerayin sun bace bat ba wani abu da suka gani na karyar da ake gaya musu to kaga ashe hatta aka je lahira mutane sai sun gida na sani yadda suka rika yi anan duniya to haka ma a lahira a lokacin mutuwa haka nan a lahira can ma za su rika wannan fatan qala rabbi irji'uni la'alli a'mala salihan fi ma tarakt wala Allah in yi aiki na kware cikin abin da na bari. Ana muka koma fadar su da suka ce qala rabbi rji'un rabbi ya ubangiji na irji'uni ku dawo da ni. Da farko ya ce ubangiji na, kaga yana magana da Allah shi kadai, amma kuma sai ya ce irji'uni ku dawo da ni, sai ya maida maganar ta zama ta jama'a. To malamai sun yi magana akan wannan, wasu suka ce wannan wawu din wawu ta'zim ce, wawu ce da take nuna ta'zimul mukhatab, yana magana da Allah, to yanzu yana magana da shi tare da girmamawa. A nan duniya bai girmama Allah ba, saboda bai girmama maganarsa ba, amma da ya ga uwar bari lokacin da mutuwa ta zo, to a lokacin ne zai yi wa Allah magana tare da girmamawa, ce ya Ubangiji na ku mayar da ni. San kana magana da wanda kake girmamawa, to sai ka riƙa ba shi lamirin mutane da yawa, an iso, an ƙaraso, an tafi, an dawo, ka ba shi lamirin wani ba, ko kun tafi kun dawo kun yi kaza. To wanda duk abin nan sulubi ne na girmamawa. To saboda haka wasu suka ce irji'un din yana nufin Allah da kansa. Wannan shi ne wasu daga cikin malamai suka ce ya fi ƙarfi cikin maganganun malamai, cewa wannan wawu ɗin lita'zimul mukhatab ne. Wasu kuma suka ce rabbi ɗin neman agaji yake da Allah subhanahu wa ta'ala, irji'un ɗin kuma yana nufin mala'iku. Lokacin da mala'iku suka zo za su ɗauransa, to a lokacin irin abin da ya gani na ban tsoro zai sa ya riƙa neman agajin Allah, shi yasa zai ce rabbi ya Ubangiji na, su kuma mala'ikun da suka zo ɗaukarsa sai ya riƙa cewa irji'un kuma yadda ni kuma yadda ni. Saboda haka rabbi ɗin ta istigatha ce, ta neman agaji ne daga Allah, su kuma irji'un ɗin yana nufin, suna nufin mala'iku wanda suka zo karɓar ransa. Wasu kuma suka ce tikirari ne don ya nuna tikirari, kamar yana ta cewa irji'ni irji'ni, mayar da ni mayar da ni mayar da ni. To wannan faɗar da yake ta yi da yawa har kuma jami'i, amma wannan yana da rauni, wannan wajihin yana da rauni. La'alli a'malu salihan fi ma tarakt, ce ko la'alla in yi aiki na ƙware cikin abin da na bari ban aikata ba, wataƙila in samu in aikata, in yi imani da na ƙin imani, ko kuma in yi aiki na ƙware idan ban yi aiki na ƙware ba ne. Qatada yana cewa talabar ruju'a li ya'mala salihan, ya nemi a dawo da shi domin ya yi kyakkyawan aiki. La liyajma'a ad-dunya, bai ce dan ya tare duniya ba. Wa yaqdi ash-shahawat, ko ya biya sha'awansa na duniya. Farahimallahu ra'an 'amila fima yatamannahu al-kafiru idza ra'a al-'adhab, yace to Allah ya ji kan mutumin da zai tausaya wa kansa yayi aiki ya aikata abinda kafiri yake fatan ya dawo ya aikata lokacin da ya ga azaba. Ina ma ka tausaya wa kanka, ka tsaya ka yi aiki irin aikin da kafiri yake so a dawo da shi ya yi lokacin da ya ga azaba. Ala ayi halin wannan yana nuna su'ul khatima, mummunan ƙarshe, tun ya zo mutuwa ya riƙa sambatu yana faɗar wasu maganganu da suke nuna ya'as, ya ɗeba ƙauna daga samun rahamar Allah. Allah ce kalla fafau, wannan abin da yake nema ba zai samu ba, a mai a dawo da shi duniya ba zai samu ba, kalla ba za a ansa masa ba, ko a jinkirta masa ko a dawo da shi duniya don ya yi aiki na ƙwarai, ba buƙatar wannan ba zai samu ba. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون, الله bazai jinkirta ba wani rai ba lokacin da ajalin sa yazo, kuma Allah subhanahu wataala masanin abin da kuke aikata. Innaha kalimatun huwa qailuha, maganar wato maganar sace yake fada da fatan bakin sa kadai, wato yana magana da mala'iku ko yana roƙon Allah, yana magana da shi cewa a dawo da shi amma ka duba ansar ma da aka tashi gaba ɗaya ba da shi ake magana ba ma kamar ma ana magana da waɗanda suke kusa da shi suna jinyar sa shi an fita ma batun sa ihu yake yana a dawo da shi amma wata magana da aka tashi maganar innaha kalimatun huwa kaga ba da shi ake ba ma magana to Allah subhanahu wataala ya banzantar da shi gaba ɗaya sauraren sa ma kallon sa ma ba za a yi ba waɗanda suke saurari ko suke kusa ce ko ga magana ke yake yi da fatar baki kawai wato maganar sa ba ta wuce kawai wannan furcin da yake yi ba iya furcin nan kawai da kuka ji shine kawai maganar amma ba maganar cewa a saurari maganar sa a yi aiki da ita innaha kalimatun huwa qa'iluha wannan rabbir ju'ud din ita ce kalima kalima ana nufin al-kalam ana nufin cikakkiyar magana da asali a gurin larabawa al-kalima tana nufin al-kalam ba kamar yadda wasu daga cikin nuhat suke cewa ita kalima wani lokaci ana amfani da ita bi ma'anar kalam a'a kowane lokaci ma takan zo bi ma'anar kalam ba takan zo bi ma'anar jumla mufida kamar da kake cewa la ilaha illallah kalimatu shahada kaga jumla ce mufida amma ka kira ta kalima kalimatu shahada Allah ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun a gaban su akwai rayuwar barzakhu har zuwa lokacin da za a tashe su rayuwa kala uku ce rayuwa ta duniya irin wadanda muke ciki yanzu ita ce rayuwa da za ka yi aiki ka gina lahirarka ka samu yardar Allah a cikinta ko ka mutum ya ɓata lahirarsa ya ɓata rayuwarsa wannan ita ce rayuwar da ake shuka abinda za a girbe shi a lahira ita ce rayuwar duniya ce rayuwar da za ta buƙaci ci da sha da sauran abubuwan da rai ɗan adam zai buƙace su don ya rayu kuma Allah subhanahu wataala duk ya samar masa da waɗannan buƙatun nasa samar masa da iskar da zai shaƙa ya samar masa da abincin da zai ci ya samar masa da ruwan da zai sha ya samar masa da sutura da zai sa duk Allah ya bashi don ya bauta masa a cikin wannan rayuwa ita ce hayatun duniya hayatun duniya rayuwa ta duniya rayuwa ta biyu ita ce barzakh rayuwa ta kabari ita rayuwar kabari ba iri ɗaya take da ta duniya ba rayuwar duniya tana buƙatar ka ci ka sha tana buƙatar wasu abubuwa waɗanda sai da su za ka samu lafiya amma ita rayuwar barzakh ba ta buƙatar wannan kana raye amma ba ka buƙatar ci da sha domin wata rayuwa ce daban gaibu ba irin wadda kake ba ba irin wadda da kake yi ta ba shi yasa ina ka ce akwai azabar kabari ko akwai ni'imar kabari wani mahaukacin sai ce shi ya buɗe kabarin bai ga inda ake yi mutumin azaba ba ko bai ga inda yake nuna mutumin yana jin daɗi ba to kaga wannan yana kista rayuwar barzakh da rayuwarsa ta nan duniya ta za a je abinda mutum a cikin rami ramin da bai wuce iya gangar jikinsa ba ba zai iya juyawa dama ko hagu ba bai wuce iya tsawonsa ba zai iya tashi tsaye ba zai iya kwan yadda yake dinna haka zai ta zama kuma a ce zai ji ni'ima ya zai ji wata ni'ima kaga wannan yana suranta rayuwarsa ta nan ce rayuwar barzakh rayuwa ce ita abba duniya kuma je lahira ba to wannan rayuwa ta barzakh akwai ni'ima akwai kuma azaba duk mutumin da ya yi kyakkyawan aiki to Ubangiji subhanahu wataala zai ni'imtar da shi a wannan rayuwar za a buɗe masa ƙanshin aljanna tun daga nan zai riƙa hango masaukinsa a gidan aljanna kullum ya riƙa addu'a Allah ka tashi alƙiyama mana Allah ka tashi alƙiyama saboda ya hango gidansa jira yake kawai alƙiyama ta tashi ta tafi gidansa ya san ƙarshen zai masa kyau wanda kuma yake mutumin banza shi ma zai gano masaukinsa a wuta wuta tana can tana ta ci balbal shi ake jira kawai da duk abin da yake cikinta na tanadin kayayyakin azaba duk suna gaban idansa to wannan rayuwa ce ta barzakh sai kuma rayuwar lahira ita kuma ta sha bamban da duka waɗannan rayuwoyi ya ce rayuwa ta har abada rayuwar ta ƴan aljanna ko kuma rayuwa ta ƴan wuta Allah ka kiyashe mu da kuma rayuwa ce wacce take daban ita ce kuma rayuwa ta ƙarshe ita ce ta gaske wanda duk wani abu ne wanda wasa ne in aka kwatanta da abin da zai kasance a ranar gobe kiyama. To shi ne Allah ya ce wa min wara'ihim a gaban su, wara ana nufin amamahum, kalmar wara ana kiran su al-fadhl al-dhat, kalmomi ne wanda suke zuwa da ma'anar ta da kuma kishiyar ma'anar ta. Kalma ce ta zo da ma'ana biyu, ta zo da ma'ana kaza kuma ta zo da kishiyar wannan ma'anar. Kamar wara tana zuwa da ma'anar baya, khalf tana zuwa da ma'anar amam, tana zuwa da ma'anar ghair, tana zuwa da wasu ma'anonin daban. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulli safinatin wa sif safinatin ghasba. Wara'ahum ana nufin gabansu, tunda inda a bayansu ne sun riga sun wuce shi, kaga ba wani dalilin da zai sa annabi Musa ya fasa wannan jirgin ruwa. Tifaratu ana ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulli safinatin ghasba, saboda a gaba can za mu iske wani mugun sarki, duk wata wani jirgin ruwa lafiyayye yana kwacewa. Kaga wara anan yana nufin gabansu. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce ila yau mai ba'asun, har zuwa lokacin da za a tashe su ranar gobe kiyama domin yi musu hisabi. Sannan Allah ya ci gaba da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa idza nufikha fi suri, to idan aka yi busa a cikin kaho, fala ansaba bainahum, to babu sauran dangantaka tsakaninsu, wala yatasaaluna, kuma za su rika tambayar junansu ba. Wato da Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun, a gabansu akwai rayuwar barzakhu har zuwa ranar za a tashe su. Barzakh kamar da ka sani shi ne shabaki marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, saboda rayuwar kabari ita ce shabaki tsakanin rayuwar duniya da ta lahira. Rayuwar lahira shi ne lokacin da za a tashi mutane daga kaburburansu, shi ne ila yawmi yub'athun din. To da Allah ya faɗi ba'ath, tashi bayan mutuwa, sai ya kawo abinda zai faru a wannan lokaci, sai ya ce fa idza nufikha fi suri, to idan aka yi busa a cikin kaho, ita ce busar tashi daga kaburbura bayan an mutu, ita ce busar da kowa zai tashi. Duk wani matacce zai fito daga inda yake. Anan aka ce aka yi busa, ba a faɗi waye zai busar ba, saboda anan ba wai an damu ka san wa zai busar ba, ka dai san maganar busar ita ce ake magana. Wanda zai busar shi ne mala'ika Israfil, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi tun lokacin da Allah ya halicce shi ya ba shi, sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba shi ƙaho ya sa a bakinsa idan lokaci ya kawai za a ba shi umarni da ya busa. Annabi yana cewa kaifa an'am wa qad iltaqama qarna sahibul qarn, ta yaya zan ji daɗi, ta yaya zan saki jiki in ji daɗi alhalin ma'abocin ƙaho ya sa ƙahonsa a bakinsa. A kowace daƙiƙa, a kowane lokaci Ubangiji zai iya cewa busa, in ya yi busar farko da a mutu, in ya yi ta biyu kuma a tashi. To wannan ta biyun ake nufi a nan, ana nufin busa ta biyu ita ce busa da za a yi a tashi, ubangiji ya hada rusar guda biyu a wuri daya inda Allah subhanahu wataala ce wa nufikha fis suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun Allah ce akai busa a cikin kaho sai wadanda ke sama da kasa duka suka fadi suka mutu sai wanda Allah ya ga dama thumma nufikha fihi ukhra sannan aka sake yin wata busar ta biyu fa idahum qiyamun yanzurun sai ga su tsaitsaye suna jiran tsammani suna jiran abinda Allah zai yi da su haka nan ubangiji subhanahu wataala yana cewa matarjufur rajifa tatba'uha ar-rajifa ranar da mai girgizawa za ta girgiza ita ce busar farko da bi mata kuma tana biye da ita ita ce busa ta biyu ar-rajifa ita ce busa ta farko ita ce mai girgizawa in aka yi duk wani wanda yake doran ƙasa zai mutu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan tatba'uha ar-radifa bai bi mata za ta bi mata ita ce busa ta biyu wacce idan aka yi ta kuma duk wani abu mai rai zai tashi a tattara gaban Allah subhanahu wataala kamar yadda yake wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a muka yi aka yi busa a cikin kaho sai muka tattara su gaba daya a wani gun yace wa nufikha fis suri fa idahum min al ajdathi ila rabbihim yansilun aka yi busa a cikin kaho sai ga su suna ta fitowa daga cikin kaburburan su zuwa ga ubangijin su yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja ranar da za a yi busa ku taho kungiya kungiya wannan ita ce busa ta biyu to a lokacin mutane gaba daya duk za a tashi daga kaburin kowa zai fito daga cikin kabarinsa haihuwar uwarsa to a ranar babu wani wanda zai nemi wani dan uwarsa fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasalu a ranar babu sauran dangantaka ba wanda zai rika tambayar ina babansa ko uba ya ce ina dana ko mata ce ina mijina ko miji ya ce ina matata kowa ta kansa yake wala yasalu hamimun hamima yubassarunahum yawaddu almujrimu law yaftadi min azab yawm idhin bibanihi wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla Allah yace a ranar aboki na kudda kud ba zai tambaye ina abokinsa ba ba zai tambaye aboki ina abokinsa yake ba yubassarunahum suna ganin junansu an sa suna ganin junansu kowa yana ganin dan uwansa yawaddu almujrimu a ranar ne mai laifi zai yi burin law yaftadi min azab yawm idhin bibani ina ma zai tanshi kansa da ƴaƴansa daga azabar wannan yini ina ma zai ba da ƴaƴansa shi a kyale shi ya tafi aljanna ƴaƴan nasa su tafi wuta shi ya tafi aljanna wa sahibatihi wa akhi ina ma zai ba da matarsa duk yadda suke soyayya a nan duniya yake jin sana san shi yana san ta a ranar yace a tafi da ita wuta in dai shi za kyale shi ya tafi aljanna wa akhihi da dan uwansa wa fasilatihi allati tuwihi kai ba ma da ma kabilar sa gaba daya wacce take ba shi kariya hauka yayi hauka ma yace wa man fil ardi jami'an kai duk duniya ma su tafi wuta ne ni kadan tafi aljanna kaga hauka ya kai hauka Allah ce kalla innaha laza to wannan ranar yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni Allah ce yawma yafirru almar'u min akhihi ranar da mutum yake gujewa dan uwansa wa ummihi wa abihi yake gujewa babansa da babansa wa sahibatihi wa banihi ya gujewa matarsa ya gujewa ƴaƴansa Allah ce kai likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni kowane mutum a wannan ranar akwai al'amarin da ya sha masa kai kowa ta kansa yake nafsi nafsi kowa yake malamai suka ce wasu malamai suka ce an gabatar da al'akh shi ce yawma yafirru almar'u min akhihi daga dan uwansa saboda a rayuwa ta duniya idan wani abu ya sami ɗaya daga cikin dangi ko wasu za su dake shi ko za su cutar da shi to ɗan uwansa ake cewa sai su ba shi kariya ba baban shi bace da baban shi za su fito ɗan uwansa ne farkon wanda zai fara kai masa dauki shi yasa ka fara gabatar da ɗan uwa sannan sai ka faɗi uwa ba faɗi uba ba saboda tausayin uwa ya fi na uba uba zai ce ku rabu da shi ba shi jawa kansa ba lallan kale shi uwa ta sa yafinta ko hijabinta ta ci ita sai ta je ba za ta bar ɗanta ba sau nawa ake irin wannan da ya je wani abu a zo a gaya uba ya ce ku kyale shi ba shi jawa kansa ba amma uwar ta kasa hakuri shi yasa sai aka fara gabatar da ita wa ummihi ba dai uwarsa ce yake take sa shi shagwaba ba to ko ita in ya ganta gurwa zai shi ba sannan wa abihi sannan matarsa sannan ƴaƴansa to shine fala an saba bainahum yawma idhin wala tasabu wannan shine maganar babu sauran dangantaka kuma wala tasalu lo wannan lokacin da akai busa ta biyu ana nufin lokacin da akai busa ta biyu lokacin da aka tashi daga kaburbura da yawa daga cikin malamai abinda suka fassara suka ce wannan abin zai faru ne lokacin busa ta biyu daga cikin malaman da suka faɗa haka akwai Ibn Abbas a cikin wutar waya akwai Abdullahi dan Mas'ud cikin masu fassara akwai Muqatil Ibn Sulaiman da Qurtubi da Ibn Kathir da Shawkani da As-Sa'di kuma Shinkiti yace wannan shine zahirin ayar amma akwai wasu wanda suke ganin cewa wannan tun daga busa ne ta farko daga ciki akwai ruwaya Suddi da kuma ruwaya daga Abdullahi dan Abbas amma dai yafi aidan to da abusa ce ta biyu tun da busa ta farko duk mutuwa ma za a yi kaga ai ba maganar cewa wala yatasalu ko wala ansaba bainahum tun da dama mutuwa za a yi amma ta biyu ita ce kowa zai tashi ya fito daga kabarinsa to lokacin da aka fito ake ta gudu kowa yana neman inda zai nufa to a lokacin ba wanda yake dakata wani wanda yana nuna maka cewa Allah subhanahu wataala zai yi sakamako a ranar lahira ba tare da duba da kai dan wane bane ko daga gidan su wane kake ko kai kana da nasaba da wane nasabar ka da wane ba za ta kare ka a gurin Allah ba in baka je masa da kyakkyawan aiki ko wane ne zaka danganta kanka da shi ko za a danganta ka da shi dangantakar ku za ta amfane ka idan kai abin kirki sai Allah subhanahu wataala ya daukaka darajar ka da wannan dangantakar amma in ba kai abin kirki ba to dangantakar ka a banza muna ji Allah subhanahu wataala ya gaya mana mahaifin annabi Ibrahim haihuwar da ya yi wa ɗansa annabi Ibrahim Khalilur Rahman ba ta amfane shi ba ranar a gaban annabi Ibrahim za a jefa shi wuta sannan ɗan annabi Nuhu kasancewar annabi Nuhu mahaifinsa bai amfane shi ba Allah ce ma ba ɗanka ba ne innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih yace aiki ne ba mai kyau ba abinda ake nufi aikinsa ba mai kyau ba ya raba dangantakar ku da shi yanzu ba ahlinka ba ne shi yasa wata kirar innahu amila ghayru salih ya yi aiki mara kyau saka aiki mara kyau ya raba dangantakar ka da shi muna ji muna gani Allah subhanahu wataala yake cewa tabbati ya da abi lahab wa tab abu lahab din nan shine abin baiki sallallahu alaihi wasallam baffan sa ne dan uwan mahaifinsa ne amma dangantakar sa bata amfane shi ba saboda ya kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka dangantaka ita kadai jin kai dan gidan su wane ne ko dan wane ne ko kai sharifi ne ko waye ko waye ka ce za ka yi tsiyata ko kuma ka ce za ka kai labari ba zai yiwu ba musulunci bai san wannan ba shi yasa a lokacin sakon farko da Allah ya ce wa annabi wa anzir ashirataka alaqrabina ka gargadi danginka mafiya kusa ka fara gargadinsu ka fara jan kunnensu su aka fara cewa ya fito ya gargade su ya ja kunnensu ya kuma yi haka yasa aka tattaro su ya kirawo su duk waɗanda suka fito da gidan Banu Hashim ya kirawo su da babbanninsa gwaggwanninsa har da 'yarsa Fatima yace to kowa ya fanshi kansa a wurin Allah ba zan wadatar da shi komai gaban Allah ba nabi ba zai maka amfani gaban Allah ba sai in ka je da imani da tsoron Allah to a lokacin ne dangantaka ka da shi zata amfane ka shi yasa annabi yake cewa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu wanda duk aikin sa ya bai da shi baya ko ya da kilar da shi annabi yace to nasabar sa ba za ta sa yayi gaba ba ba za ta sa yayi gaba ba don haka kyautata aiki shine abinda Allah subhanahu wataala zai gina musulunci da shi an karbo daga Sahal ibn Asim yake cewa naji Ibrahim yana cewa sami'tu rajulan yaqulu li Zuhair ibn Nu'aym naji wani mutum yana cewa Zuhair ibn mimman anta ya Aba Abdurrahman yace ya Aba Abdurrahman daga kai daga wace kabila ka fito yana tabbaisa kabilar sa sai yace mimman an'ama Allahu alaihi bil Islam na fito daga wadanda Allah ya musu ni'ima da musulunci wato ba nasaba ta zaka tambaye ni ba ni dan suwa ne ko ni daga wace kabila na fito ni musulmi ne ko musulmi ba sai yace inni uridu nasab shi bai tambaye ce ni nasaba ka nake so ka gaya min sai ya karanta masa wannan aya fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala tasalu saboda ka ba nasaba zaka tambaye ni ba abil islam la abali siwahu idza iftakharu bi qais aw tamim ni baba na shi da musulunci ba ni da wani uba bayansa yayin da wasu suke alfahari da kabilar su Qais ko kuma kabilar Banu Tamim saboda dan uwanka musulmi shine dan uwanka shine dangantaka da kai kowace ta fita jini ta fita nasaba dangantakar yasa Allah ce innamal mu'minuna ikhwa mu'minai ce mu'minai almu'minuna walmu'minati ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mata ƴan uwa ne ƴan uwan juna ne san Allah ce wala yatasaaluna kuma ba za su tambaye junan su ba ba su tambaye junan su ba aka ce abinda ake nufi la yasalu ahadun ahadan min ayyi qabilatin anta a lokacin da ake cikin wannan tashin hankali na Musa ba wanda zai tsaya na tambayar wani daga wace kabila kake ko daga wani gari kake ko daga wace ƙasa kake ko daga wace al'umma kake ko daga kai arewa dan arewa ne ko dan kudu ne ba wanda zai tsaya wannan tambayar wasu kuma malamai suka ce a ana nufin wala yatasaluna ba wanda zai tsaya yana tambayar taimako yana neman taimako gurin wani ya tsaya yana tambayar sa taje shi ma ta kansa yake li kulli ibrahim minhu yawma idhin sha'nu yughni shi ma ta kansa yake don haka ba maganar a tsaya ana tambayar wani zaka iya taimaka min ko wani zo in taimaka maka wasu suka ce a ana nufin la yasalu ba'dhum ba'dan al'afwa min ba'd sashin su ba zai rika neman afuwar sashi ba kaga wani wanda ka cuce shi ko ka zalunce shi ko ka zage shi ko kai da shi a ranar ka tsaya kana tambaye shi ya maka afuwa wannan babu shi to wasu daga cikin malamai sun ce duka wannan ma'anar wala yatasalu duk wata irin tambaya ma da za a tsaya a yi ba za ta samu ba to kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa a babu maganar ansab ba nasaba da yace ba nasaba ba yana nufin babu nasabar ba akwai nasabar uba yana nan a ubansa da yana nan a ɗansa mata tana nan a matar mijinta miji yana nan a mijin matarsa wannan duk ba zai dan uwa yana nan a dan uwansa wannan duk ba zai kare ba shi yasa a waccan aya yau bai filu mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani ashe kaga akwai ansab din amma anan abinda ake nufi nasabar ba za ta yi amfani ba fala ansaba din ana nufin nasabar ba wai babu ita ba akwai ta amma ba za ta yi amfani ba irin yadda anan duniya take amfani idan ka ga dan uwanka cikin wata musiba ka yi kokari za ka taimake shi ka tsamar da shi daga ciki wani lokaci ma bai da gaskiya amma za ka yi ta kokarin ya za a yi ka raba shi ne da bala'in da ya jefa kansa saboda dangantaka da take tsakaninku da abin da ake yin alfahari da shi na dangi wanda ce shi ya fito daga gida kaza na duk duniya ne yake wannan amma a lahira ko da akwai dangantakar to ba za ta yi amfani ba to amma nan da Allah ya ce wala yatasaluna ba za su tambayi juna ba a wasu guraren Allah ya ce akwai tambayar juna wa qabala ba'dhum ala ba'd yatasaalu a wani gurin an ce za su rika tambayar juna amma kuma anan an ce ba za su tambayi juna ba to cin karo ne aka samu da aya babu cin karo alqur'ani sashin sai yana gaskata sashi kitaban ne mutashabihan sashin sai yana kama da sashi yusaddiqu ba'dahu ba'dan babu wani sasabawa a cikin walau kana min inda ghayrillah la wajadu fihi ikhtilafan kathira to amma makiya suna amfani da irin haka sai a dauko wannan aya dauko na ce sun ci karo ba ya nuna ba magana Allah bace kamar yadda makiya hadisi yanzu su ma sai a dauko wannan hadisi a dauko sai a ce kaga sun warware juna kaga ya nuna duk ƙarya yake wa annabi to alqur'anin ma akwai masu yi masa haka yadda aka samu masu yi wa hadisi haka to akwai masu yi wa alqur'ani irin wannan kwasar karan mahaukaciyar wanda insha Allah ta kan wannan gaba za mu tashi gobe abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu dada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh